أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله رادا متكون وانا مسلاتي أير وانا رانا دا مكي قبات الدكرات متكون وانا لتاب إلى أخلاق المصطفى وانا النبي صلى الله عليه وسلم يشرير دموغا يندزامو زونا أسكانم zama kuma ya kasance zama na musulunci gaba daya. To wannan shine darasin mu na 10 a cikin wannan littafi insha Allah. To yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani ga sahabban shi da kuma duk sauran musulmai shine yamna utanajis isnani duna salas duna salis. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani ka gana da mutane biyu ka bar na uku, bi ma'ana kuna zaune ku uku sai ku biyu ku shiga tattaunawa a tsakanin ku ba tare da wancan ba, ko kuma ka kira wannan gefe ka bar wancan a zaune. To wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani da haka, mun gane ko fa inna zalika yahzunuhu, domin yin haka yana bakanta mashi wancan wanda kuka bari, yana bakanta mishi zuciya. To duk abin da zai kai zuciyar dan adam har ya samu wani kunci cikin zuciyar shi, to ba so kai kai shi. So da haka in kuna zaune ko uku kana so lalle sai kai magana da wannan, to akwai yanda ake yi, mun gane ko, sai mu yi kamar yanda Ibn Umar yake yi, domin shi kana Ibn Umar ya kasance idza kana inda hu isnani, idan akwai mutane guda biyu tare da shi, waja a salisin sai ga na uku ya zo yi shawiruhu, yana neman shawaran shi an shay'in akan wani abu. To ya kuli yana cewa lin rajulaini, ga waɗannan mutane guda biyu, istakhira shay'an, ku ɗan saurara min kaɗan, mun gane ko, ku ɗan saurara min kaɗan. Wa idza kana inda hu wahidin, wato yana neman izininsu kenan, zai nemi izinin su da Allah ku dan saurara mu. Wayin kana inda hu wahidin, in ko shi su biyu ne suke zaune, Ibn Umar da abokinsa, sai wani ya zo yana neman shawarar Ibn Umar, kana tunda ita shawara ba a so a bayyana ta, ba kowa ne ake neman shawara a wajensu gabaki ɗaya ba, ka zo kana so ka gana da wani. To amma kuma ka same su biyu ne a zaune, to da yasa shi ya kasance in ya samu mutane biyu ne a zaune, to yatlubu lahu saniyan, ba zai tashi ya je ya gana da kai ba har sai ya nemo wani ya zo ya zauna a madadinsa. Ka dai ba za a bar ka kai kadai ba, kuna nan ku biyun ka sama abokin tattaunawa. Ka ga wannan dai yana gwada mana menene, yana gwada mana wato tsari na zamantake wanda za a samu lafiya a ciki. Hatta yi shawirar dakhil, har sai yayi ya samu yatlubu lahu saniyan, hatta yi shawirar dakhila, har sai ya nemi shawara wato wanda ya shigo din, bi ma'ana nan zai bar ku ko biyu kafin su je su gana da wancan su biyu. To wannan shine magana akan ganawa ko kuma neman shawara ko kuma keɓancewa da wani. In ya kasance wani ya zo ya neme ka yana son ya gana da kai, to kai nemi izini wajen abokanan zamanka da Allah bari na gawa ne. Yawwa, kada ka tashi kawai ka tafi, mun gane ko, in kuma ku biyu ne fa, to ka ce shi mai neman shawara ya dan dakata ka dan, in wani na ukun ku ya zo, to sai ka bar shi da wannan, ko kuma ku je ku gana. Wato kaga tsari ne na addinin musulunci wannan na wajen zamantakewa. Wa kana alaihi salam, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yanha anil qiyam lid-dakhili, yayi hani akan tashi ga wanda ya shigo, mun gane ko. Wannan ko ya zamanto ruwan dare a cikin al'adun mu gabaki daya, daga wani ya zo to zaka ga kunan kuma gaba daya sai ku tashi, mun gane ko. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan haka, kala yace, wa kala yace, la taqumu, kada ku tashi, kama ya qumu la ajim, kama yanda ajamawa suke tashi, ya azimu babuhum baban shashin, sai yana girmama shashi. Akwai hadisi da yazo cikin littafin Imam Bukhari, Annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai Banu Khuzaima sun taba zuwa wajen shi, sai yace qumu li sayyidikum, ku tashi saboda wannan shugaban naku, mun gane ko. To amma a ruwaya na Imam Ahmad akan wannan matsala din yace qumu ila sayyidukum. Ku tashi zuwa ga can in kace qumu li sayyidukum ku tashi domin wannan shugabana ku. Shine ruwayan Bukhari. Ruwayan Imam Ahmad qumu ila sayyidukum ku tashi zuwa ga abokin ku. To akwai bambancin fassara anan. Domin a narwa na Imam Ahmad har ya kare li yanzuluhu domin ku sauke shi daga abin da yake akai, wato ma'ana dabban da ya hau ya zo, to ku tashi ku je ku sauke shi. To kaga ruwaya na Ahmad ita ta dada fayyace menene ruwaya na Imam Bukhari yake, ashe shi wancan din yana da ko girma ya same shi sosai ko ba shi da lafiya, so da ku tashi ku taimake shi wajen sauka daga abin hawan shi, ba ku tashi ijlalan domin girmamawa da hogare shi ba. To malamai dai sun kai sun yi sabani a cikin wannan, shin za a tashi domin girmama wani? To sai wannan sai yake cewa qala rajulun li Muawiyah radiyallahu anhu, qama rajulun, wato wani mutum ya tashi li Muawiyah domin sayyidina Muawiyah radiyallahu anhu, fa amara hu, sai shi sayyidina Muawiyah ya umarce shi bi julusa ko ma ka zauna. Wa qala, yace sami'tu naji sallallahu alaihi wa sallam yaquli, yana cewa man ahabba an yatamassala lahu an-nas, duk wanda yake so an yatamassala lahu an-nas, mutane su dinga misaltuwa da shi wajen girmamawa qiyaman a tsaye, to falyatabawa maq'adahu fil nar, yaje nemi inda zai zauna a cikin gidan wuta. Sai Muawiya ya fada ma wannan mutumi wannan zance din kan cewa a wannan baya cikin tsari na addini, dan in shugaba ya zo ko kuma ku tashi, shugaba ya zo dai zai same ku har nan inda kuke zaune ku gaisa da shi, ba ku tashi ku je ku taro shi ba ko kuma ku tashi domin girmamawa. To amma Imam Nawawi cikin littafin Azkar ya kawo magana makamancin wannan wajen miƙewa domin shugabanni. To kaga dai alayata halin wannan abu ya zama to ruwan dare a gare mu, wani babba na zuwa to zaka ga duka an miƙe. To abinda ake gyaran a nan shine su shugabannin su za su yi gyaran. Yo suna zuwa a zona 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 bari mu zo mu gaisa, wannan yana nuna karamci da kuma kaskantar da kai na su shugabanni din. Amma duk in dai har zai kasance in shugaba ya zo an tashi masa, to daga nan kuma za a kumbura masa kai, zai jira ma a yi haka din. Wallahu alam. Wa yanha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani wa qala, yace la hilu li rajulin ya man falata wa na'am. Wa yanha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani an yi qima rajulun ahadan yajlisu makanahu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani kada mutum ya daga wani daga inda yake zaune. Kai ka zo ka samu mutane suna zaune dan zuwan ka, sai ka tashi wannan, a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan wannan. Shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zo ya samu inda jama'a suke zaune, can karshe yake zama, baya tashin wani domin shi ya zauna, baya yin haka. To mun ku an hore mu kan cewa mu yi koyi da shi, yayi kuma yayi hani akan wannan din. Wa qala, yace la yahillu bi halata bal rajulin, ga wani mutum an yi farika baina isnaini, ya raba tsakanin mutane guda biyu, illa bi iznihima, sai da iznin su. Ba za ka zo ka samu mutane guda biyu suna zaune kai kuma ka zo ka shiga tsakiyar su ba, ko kuma ka zo dalilin zuwan ka yasa shi wancan na biyun ya tashi ya bar daya, sai dai inda iznin su. To wannan hukunci da wannan hadisi shine hatta dabbobi ba a raba tsakanin su. Hatta lokacin da ake sayar da bayi ba za ka sayar da uwa kamar diyanta ba, har dabbobi ba za ka sayar da tinkiya ka dai tana shayarwa, sai dai ka hada su gabaki ɗaya ka sayar da su. Ba za ka raba tsakanin su ba, ko kaji ne in dai ba a yaye su ba, to ba za ka raba tsakanin su ba. Da wannan hukunci ake yi ta tafiya. Wa yaqulu, yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa liman yarahu ga wanda ya ganshi bisharsa a cikin rana yana cewa ta hawwal ila zilli koma inuwa ka zauna koma inuwa ka zauna ka gani fa akwai wani Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba wata rana sai ya ga wani a tsaye cikin rana yana cikin hudu ba sai ya ce menene ya faru me ya samu da wancan me yasa ina ganin wannan hadisi na cikin Ibn Majah me yasa wancan yake zauna a rana yake tsaye a rana sai ce ai aka ce masa ai wancan yayi alƙawari yau a rana zai tsaya kuma yana azumi da sauran sai Annabi ya ce a'a babu wani biyayya ko ma yaya take a cikin wahala ba a biyayya kace kana biyayya ma Allah amma a cikin wahala saboda haka koma inuwa kaje ka zauna to ya kasance yana fada haka yana cewa fa innal qiyama fi shamsu domin tsayawa a cikin rana wannan tsayawa ne a maq'adi shaytani inda shaytanu suke tsayawa saboda haka inuwa nan ne wajen tsayuwa kaga wannan in a ci ana dabbaka shi a tsakaninmu kaga ai za a samu zaman lafiya shi addinin musulunci addini ne na zaman lafiya babu wanda zai dabi'anci da waɗannan ɗabi'o'i da muke karantawa a cikin nan ba a zauna lafiya da shi ba wa kana ya amuru bi ikrami zai shaybatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umurni bi ikrami zai shaybatin da girmama ma'abocin furfura duk wanda ya kai har ga furfura ya fito masa to wannan abin girmamawa ne a cikin al'umma kada ka wulakanta shi to in ko za a girmama shi a cikin al'umma kage shi ba zai wulakanta kanshi ba so saboda haka duk wanda furfura ta fito mishi wato wa'azi ya riga ya iso gare shi wa'azi ya riga ya iso mishi so shi ba zai wulakanta kanshi ba sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umurni da girmama shi mun gane ko wa hamilul qur'an annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da girmama wanda yake dauke da alqur'ani mahaddacin alqur'ani domin ba karamin abu yake rike da shi ba wa zi sultanil qisti annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da girmama wato shugaba mai adalci duk inda yake waɗannan mutane uku abin girmamawa ne duk wanda ka ganshi da furfura duk wanda ka ganshi masanin alqur'ani ne duk wanda ka ganshi shugaba ne kuma mai adalci wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man lam yarham sagiruna wa lam yuqir kabiruna falaysa minna duk wanda baya rahama baya tausayi shine rahama Allah baya tausayin kananan mu wa lam yuqir kabiruna sannan ko baya girmama baya darajanta manyan mu to wannan falaysa minna baya tare da mun gane ko kaga tausayi ya shigo nan girmamawa ya shigo nan saboda haka sai mu yi dubi a ciki falaysa minna wa qala yace man akhadha bi rikabi rajulin la yarjuhu wa la yakhafuhu ghufira lahu duk wanda yazo ya kama linzamin wani mutum yana kan abin hawansa sai saboda girmamawa kaje ka kama linzamin sa bi ma'ana kai katare shi kenan ka kai shi har inda zai je amma kai haka ba wai kana neman ya baka wani abu bane kuma kai haka ba wai kana jin tsoron shi bane Annabi sallallahu alaihi wasallam yace gufira lahu za a gafarta ma wannan wanda yayi wannan aiki saboda haka wa fi zalika falyatana fasmuktana bi sun wa kana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya amuru yana umarni bi tashmiki atishi a gaishe da duk wanda ya atishawa ka duba fa yanda fa alaka yake a tsakanin mu atishawa kai amma aka ce sai an gaishe ka salatu sau uku inda zaka dinga atishawa kai atishawa a gaishe ka kai atishawa a gaishe ka kai atishawa a gaishe ka kuma yana atashi sai kuma ya kara yin wannan atishawa ta wannan waje fa mazkumun wannan ya zamanto mura babu batun gaisuwar ya kare a nan wajen wani ya tashi da asuba ya tashawa sau goma mun gane ko mura ta gama shi wa ya amura annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umurni bi tahabbubi wajen soyayya ka so dan uwanka yayi umarni ka so dan uwanka duk wanda aka ce ka so shi kuwa to kaga in aka ce ka so wani ai duk wanda kake son shi baka bakanta mishi baka munala mishi baka kin taimakon shi duk inda kaga abin da zai sa ya ci gaba zaka kai masa wannan gudunmuwa din to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da soyayyen juna yana cewa ya ku mutane ta habu ku so junanku ni na so ka kai ka so ni wannan yana tabbatar da wato samun sakewa a tsakanin al'ummar musulmai amma idan ina zaune da kai babu soyayya a tsakanina da kai ba zan iya kauda kai daga abin da kai kai min ba to wannan babu soyayya Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake fadan wannan soyayya a tsakanin juna ya fi soyayya a tsakanin makwabta wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bai zamanto mai imani ba bai zamanto mai imani ba wanda ya gagara amince wan wato bawa'ik jarahu wanda ya gagara amince wan wauta na makwabcinsa kana zaune da makwabci kullun wauta kullun ya tunziraka kullun ya maka abin ki kullun ya maka abin da baka so kai din ka gagara juriya akan wannan to kai din baka da imani mun gane ko duk wanda bai amince mun makwabci bai amince da irin wauta na makwabcinsa da yake yi mishi ba shi wanda bai amince din ba ake magana ba wai mai yin wannan wautan ba kai da ka gagare juriya akan abinda makwabcinka yake maka abinda ko makwabcin nan naka yake maka wato na muni ne amma kai ka gagare juriya akai to kai din ba mai imani bane inji sallallahu alaihi wasallam menene wannan hadisi yake nuna
sai
ka yi shiru ka kauda kai kai masa nasiha wannan abinda muke yin nan bai dace ba wannan bai dace a tsakanin mu a samu haka ba da Allah ka yi hakuri da Allah ka yi hakuri ka ta waje an ce mai hakurin aikin shi ya lalace ne saboda me saboda ba a so a samu matsala a tsakanin al'ummar musulmai gabaki daya ne shi yasa har ya kai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka to ashe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka kai tunanin shi wannan da ake masa jafa'i da wauta da koma menene ya gagara hakuri shi ba shi da imani to kai tunanin shi ko me yin wannan din fa a wani aji zaka je ka ajiye shi in shi wannan rashin hakurinsa ne ya fitar da shi ma aka nuna cewa ba shi da imani to shi ko me muna nama wannan makwabcin nasa a wani aji zaka je ka ajiye shi kaga abin ya girma saboda haka ana son tahabbub wato soyayya a tsakani Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mala'ika Jibril ya sauko yana yi masa abin nan wato umarni ba yana yi masa kashedi game da kyautatawa makwabci ka kyautatawa makwabcinka Annabi yace nayi tsammani a ƙarshen wannan abinda mala'ika Jibril yake faɗa min game da makwabci sai da nayi tsammanin a ƙarshe za a iya cewa idan makwabci ya mutu makwabci zai iya gadan makwabcinsa saboda ƙarfin saƙon da ya zo na cewa a kyautatawa makwabci Nana Aisha tana cewa idan kun yi wani abu na romo mun gane ko har ƙanshin nan zai iya fita daga gidanka ya je gidan makwabcinka to shi ma ya shaida wannan abin a sa a ɗan kwano a kai mishi komai tashinsa saboda an samu canji daga wajenka wannan fa kaga fa dai haƙi fa na makwabtaka ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa nan daga cikin ayar alqur'ani wa yamna'unal ma'un su ne waɗanda ba sa hana al-ma'un abubuwan aiki makwabcin yazo da Allah ya taimaka min da man jagara zan ja kaza nawa a taimaka min da kaza zan yi kaza a taimaka min da igiya a taimaka min da lauje a taimaka min da fatanya to su muminai ba sa hana irin waɗannan abubuwa a tsakanin su sannan kada ka yadda kai abin da zai cutar da makwabcinka ta hanyar wato gine-gine da yake tsakanin ku in ka san makwabcinka yayi rijiya a nan ka san gane ya raba ku in yayi rijiya a nan to kai kada ka je ka yi shaddan ka a direct opposite da shi saboda zai iya bata masa wannan rijiya ku saba wannan sannan ka bari kuma yana daga cikin wato kyautatawa makwabci ka bari ya kafa abin zaren shi abin sakan shi a jikin katanganka kafin nan babu da masaka sosai masu aikin wuyan riga dinnan da sauransu za ga sun kafa abu je ke daga nan har zuwa can wajen gidan mu fa ana ta murza wannan zare din yawa to yankan can kasan zare to kaga gidajen mu ko wanda suke yan kankananan nan ai babu inda za a kafa sai an je gidan wani to kada ka ce za ka hana wannan a tsakaninka kada ka je ka ci iyaka a tsakaninka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa in ka ci iyakan fili daidai da taku daya taka ba taku ba taka daya shine na hana haka to za a nado shi ranan kiyama tun daga wannan kasan har kasa na bakwai za a tattaro shi a tattaro shi a yi maka gamo da shi ranan kiyama to kaga duk wannan hadisai suna kwatanta mana wanda za a zauna da makwabta shine waljadul jinibi wa sahibu bil jambi mun gane ko to annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana umurni bi tahabbubi ayi soyayya billahi cikin Allah wa tawaddidi qauna da tahabbu da tawaddud mu duk a Hausa fasaran su daya da so da qauna duk magana daya muke yi wa ta'abudi da kuma taimakekeniya shi yasa wannan fi'ili da suka zo ala siga na tafa'ul in an ce tafa'ul wato kai ka yi ni na yi ni na so ka kai ka so ni ni na kaunace ka kai ka kaunace ni ni na taimake ka kai ka taimake ni domin kowa da akwai abin da zai iya taimako da shi ba ba wai sai kana da kuɗi ba ba wai sai kana da kaza ba wani in ba ka da kuɗi Allah kuma ya baka ƙarfi shi wannan ya taimaka ya taimake ka da kuɗi kai kuma ka taimake shi da ƙarfi a kai baka da kuɗi baka da ƙarfi amma Allah sai ya baka basira na yanda za a yi abu to ka taimake shi shi ma ya taimake ka ku yi taimakekeniya a tsakaninku wannan shine zamantakewa na musulunci musulunci ya hana zaman ƴan marina zaman ƴan marina shine kowa yana kallon kwatarniyan shi wannan ya kalli gabas wannan ya kalli yamma wannan kwatarniyan shi ta kudu wannan ta kaza kowa ya zauna ko yana kallon abin da ke gaban shi to a musulunci ya hana wannan zaman musulunci ya sanya ne a yi zamantakekeniya a tsakanin juna domin shine ake kira ukhuwa islamiyya ƴan uwantaka na musulunci ku kasance kamar ƴan uwa ku kasance tsakanin kai da ɗan uwanka kal jasadul wahidi kamar jiki ne wanda yake guda ɗaya wanda izashtaka ubun idan aka samu gaba ɗaya yana ciwo to gabaki ɗaya sauran jikin tun daga kafa har kai yana kaiwa gudunmawa ma wannan gaba ɗin gaba ɗaya ne yake ciwo amma sauran jiki duk sai ya ɗauki zafi bi ma'ana kaga duk sauran jiki ya san wannan gaban yana ciwo saboda haka ya kawo masa gudunmawa na yararrashe shi haka ake so mu zauna a tsakaninmu wani hadisi na sallallahu alaihi wasallam ya sake faɗa mana cewa yace kaga musulmi da musulmi kalbun yani kaman gini haka ake so su zauna yanda kaga ginin nan mai kusurwa huku to haka ake so musulmai su zauna a tsakaninsu ya shuddu ba'abuhu ba'aban shashin gini yana ƙarfafa shashi dai gini ɗaki ɗaya idan ka rushe ɓangare ɗaya to wancan ɓangare uku duk sun samu rauni da kaɗan ko baka ture su ba za su faɗi to zaman da ake so a yi a tsakanin musulmai ne makwabtakan nan a gida ne makwabtakan nan a mota ne makwabtakan nan a masallaci ne makwabtakan nan a gona ne duka abin da ka san zai cutatar kada ka so mai yin shi kada ka so mai makwabtaka tsakanin makiyaya da manoma kada a samu matsala a ciki dukkanin su kasance masu taimakekeniya a tsakaninsu. Wannan ya taimaka, ya zo ya kwanta maka a gona, kai kuwa in ka tashi kada ka ce bari na kona karma mun bar masa shi kuma ya zo ya ci. Ai an yi taimakekeniya a nan. To abinda ake so kenan. To amma yau an wayi gari, mai gona ya tashi ya cinna ma gonan shi wuta. Shi kuma wancan ya ce sai ka je ka sayi, ai sai ka sayi kashin dabbobi din. To kaga babu taimakekeniya, kowace tsiya za a iya yi. Zai zo ya ɗauke wanda suka je ka bar ma kai kuma ka yi ma imanin ka bar kanar a gona duk a zo a ci. To ya an zo an ci dabban sun yi kashi a wajen a bar maka. To matansu sai su ɗauko, sai su zo suna tsina kashin. Tsin sun ɗauka banda wanda ba za su je su yi girki, sai su nufi lambu da shi. Su je su ba wa masu lambu su kuma a ba su tumatir. Ka gani to irin wannan ina ne zaman lafiya biyu. Zaman lafiya zai yi mana wahala a irin wannan. To amma in mun yadda musulunci ya haɗa mu, to ai ya fi ƙarfin ma zaman makwabtaka kuma a wannan waje. To kuma wannan kyautatawa ɗin ba wai sai wanda kawai kuke addini ɗaya ba, wanda ma ba ku addini ɗaya shi ma ka kyautata mishi. Annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai wani bai Yahude da ba shi da lafiya, yaron annabi ne. Annabi ya ce ku tashi mu je mu gaishe shi. Mun gane ko? Aka tafi da sahabbai aka je gaida wannan bai Yahudi. Shi baban shi da ya ga yau ga annabi ne ya zo gaishe da wannan yaro. Gaba ɗaya annabin duniya wanda duk musulmai suke girmamawa ya zo ya gaishe da wannan yaro. Sai annabi ya ce to kai kalmar shahada, ya faɗa ma yaron. Qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yaro sai ya kalli baban shi. To amma zuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi domin gaishe da wannan baban ya ce faɗi wannan kalma. Ya faɗa. Kuma wannan yaro ya rasu. Kuma ya rasu a musulmi. Saboda me kyakkyawan alaƙa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma jama'a a wannan lokaci ɗin. Da shi wannan baban girmamawa da ya gani da kuma tausayi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna a kan ɗanshi. Da ba shi da lafiya shi ne fa ya sa fa ya ce baba ya ce mai shi wannan yaro ya karɓi kalmar shahada ɗin. Duk da cewa baban shi bai Yahude ne, bai musulunta ba, yaron kuma ya karɓi kalmar shahada. To sai ka soma tunani yau, yau a yau ɗin nan, wani abu ne za ka nuna na kyakkyawan alaƙa a cikin al'amurorinka. Ka nuna shi ga wanda ba musulmi ba domin ya iya shiga musulunci ta dalilin halinka. Wannan shi ne da abinda ya kamata mu sa a gaban mu gani. Akwai wani alaƙa da nake da shi, akwai wani ɗabi'a da nake da shi wanda zan iya nuna ma wanda ba musulmi ba ya gani daga jikina ko kuma daga ɗabi'a na ko kuma daga halina har ya kai shi ya musulunta. In ko babu to ka je ka tuntuɓi ka sake binciken ɗabi'unka. Wannan fa a tsakaninka da wanda ba musulmi ba ke nan. Fa a tsakaninka da wanda yake musulmi fa, ya za a yi ko in na ganka in jini ba ni da damuwa? In jini ba ni da damuwa kwata-kwata saboda ne, saboda kai ɗan uwana ne musulmi. Ciwon kaina ciwon kanka ne. Ciwon ƙafa na ciwon ƙafanka ne. Rashin cin abinci na rashin cin abincinka ne. Rashin shan ruwa na rashin shan ruwanka ne. Yaya za a yi na yi wannan da ɗan uwana musulmi? To in ban iya yin wannan da ɗan uwana musulmi ba, shin zan iya yin wannan da wanda ba musulmi ba? To saboda haka kowa a hanyar da yake ta nan yake neman aljannan shi. Sai mu dage a daidai wajen wannan lokaci. Wata habubu, wata sa'udu, wa shafa'atu, wa to shi kenan za mu iya tsaya a nan. Wata sa'udu, shafa'a da taimakekeniya, wa shafa'atu da kuma wato ceto. Da ceto wanda ka ga ga bashi ya kama wannan, ya za ka yi ka ceto shi daga nan? Ga ruwa zai ci wannan, ya za ka yi ka ceto shi daga nan? Ga wannan ginin shi zai faɗi, ya za ka yi ka taimake shi duk ka ceto wannan gini nashi? Ga wannan kasuwan shi za ta kare, ya za mu yi mu lallaɓo ya taso? Ga wannan gonan shi za ta kwace, ya za mu yi mu ɗago ta? Ga wannan kaza kaza, ya za mu yi mu gyara? Ga wannan duk layi ne na ceto, ya za mu yi haka a tsakaninmu? wannan shine duk abin da ya saba ma wannan ba zama ne na musulunci ake yi ba dabi'u ne anan sun kai wajen 120 dari da wajen 50 ko mun kusan zuwa ma ƙarshen littafin wanda malaya duka wannan magana da muka faɗi kowanne da akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni akai kowanne wannan gundarin magana kawai malaya ya ta daukowa yana kawo ma kowanne da hadisin sa muna fata abin da muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada akai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum assalam. Shi baya ji wannan bashi da kyau. Kuna zona ku biyu ko ku uku ko kuma na zona same ku. Shikenan ni na san kai baka jin abinda nake faɗa ni na so ma faɗa wannan bashi da kyau. Bashi da kyau kwata-kwata a addini kamar wannan ne kamar ka zo ka dauke shi ne ka tafi da shi. Amma wanda kai yin ma shi yafi tsanani ya muna zaune kai ka san ni bana jin wannan yaran da ka zo kai kuma ka so mai kai gulma na kenan shine ayi huzunu ko zai bata masa rai kai ka san lalle zai bata masa rai ko ka yadda ko kada ka yadda ka san zai bata masa rai wannan jazaman haka ne kawai yawa saboda haka in ka zo kai magana bi lisani qaumin da zance da magana irin na mutanen nan tunda ka san ga yaran da kowa ma da kowa yake ji to ayi wannan magana haka in kana so ka faɗa mishi wani sirri ne to wannan haka ne ni yardan shi abokin zaman sa da Allah zo zamu gana ka faɗa mishi amma ba ka zo kai wannan yana cutarwa sosai wanda kowa ma yafi munin ma ana zaunan ne gaba ɗaya ana magana tiryan kai kuma sai ka canza harcin ka gani to wannan in ba mugu bane ya kawo wannan akwai wata magana anan wannan magana da kuke akwai magana a wajen me kuke so ba kwa so na ne ko kuna lissafin kashe ni ne ko kuna lissafin cutar da ni ne bashi da kyau kwata-kwata bashi da kyau a addini bashi da kyau dan an faɗa mana gashi ko a cikin wannan littafin kage ya faɗa mana yanda zaka gana ma da wani yawa in ba ku bi ne sai na uku yazo ku gana da shi to ka jira ka nemo na hudun ku sai ka bar shi wanda zaku bari a wajen sai ka bar shi da wani su ci gaba da zama kai kuma ka je ka gana da wancan haka addini ya karanta yi kuma ana samun haka wani kyawawan dabi'a zaka yi ta gani ko a cikin wayoyin nan sai su ce suwanan nan suna da gaskiya a suwanan nan shi yana so yayi hulɗa da wani haka irin wannan da yawa suna nan saboda haka mai kyautata mai gyara halayyar wannan su ne aikace-aikacen da suke kai mutane cikin gidan aljanna ya Allah ka taimake mu